A wani yunkuri na kawo sassauci ga rayuwar mata da kananan yara, musamman marayu da a halin yanzu matsalolin tsaro da talauci ya tilasta wa yin gararamba, an so mu samu sauki ta fannin tallafi daga ɗaiɗaikun ƙungiyoyi, inda ƙungiyar Izala ta bi sahu wajen aure da wasu mata marayu marasa gata su 20 tare da basu tallafi na kuɗi da sama musu sana'ar yi. Shugaban ƙungiyar ta ƙasa Sheikh Abdullahi Balalo ya yi ƙari da cewa,
mun lura cewa marayu an bar su a baya, an fita sha'aninsu ba mai kulawa da su. Kaga mutum kulawarsa ko tunaninsa shine iyalansa. Ta yi kai ta hidima wa iyalanka ya zama alherin da zai same ka in ka yi taimako, ba iyalanka za su zama sanadiya ba. Sai ya zama to taimakawa waɗansu masu rauni zai zama sanadiyan taimakonka da iyalinka ko da bayan baka raye. Domin ɗauko wannan a matsayin abin da ya kamata ƙungiya ta ba da gudummawarta wurin tallafawa al'umma ta hanyar yadda za a samu zaman lafiya, ta hanyar yadda za a samu tausayi tsakanin al'umma.
Shugaban kwamitin marayu ta Abuja Malam Abdullahi Abi Digi ya bayyana hanyoyin da aka bi wajen zakulo mata marayun.
Hanyar da muka bi shine area council guda 6, muna da shugabanni kowace area council, sai muka sa shugabannin su muka ce musu to ku je ku kawo muna guda 6 nan slot 20 ne. Sai muka amak ita ce wadda ta fi kowace yawa a Abuja, sai muka ce ta kawo guda 5, sauran kuma su kawo guda 3. Yarinyar da aka kawo to a tabbata mijin an yi binciken lafiyarsa, yarinyar an yi binciken lafiyarta, sannan a kawo muna kuma sun yi bincike, an je asibiti an yi test, an tabbatar da kowan
kasu iya magana dai na cewa waka daga bakin mai ita ta fi daɗi. Ga ta bakin wasu daga cikin matan da suka ci gajiyar tallafin.
Na Farida Abubakar daga Kuje, ina jin murna a zuciya na allura aure na yau. Abin farin ciki ne a gare ni sosai, ina murna ga Allah da ya kawo wannan rana yau.
Kika ji kasancewar yau mahaifinki baya nan ya ga wannan rana?
Ya da ce mahaifina na nan, na fa son zo nan ba, amma tun da baya nan shi yasa ya zo nan. Kuma yau sai mun abinda mahaifina zai yi mun a rayuwa.
Ko yaya al'umma ke kallon wannan mataki? Hajiya Hafsat Sha'ibu ta yi ƙari da cewa,
wannan an yi yunkuri ɗaukewa ƙasa wata bala'i, saboda wata ta balaga tana so a yi aure ba hanyar yi, wani miji yana so ya yi aure ba hanyar yi, maimakon da za a yi zina an tallafa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iyaye kuma an ɗauke musu rayuwa, saboda a yau kowace mata za ta yi dariya ta yi murna bayan ta yi kuka miji ya mutu, za ta yi kuka ga ubansu na halin sunna sun zo. Allah ya sa musu albarka a shuwagabanni. Kuma iyaye Allah ba mu iko riƙe amana mu kula da wannan abin da suka mana gaba daya. Ita kungiyar Izala ba ruwanta kai Izala, kai wane ne in dai mutaka kai marayu ne? Insha Allah ba suna nan da kokarin rufa maka asiri.
Malama Ramatu uwa ce da ta bayyana farin cikin ta kamar haka.
Marayin ya ce babansu shekara 2 da rasuwa kenan, kuma ya rasu ya basu su 10, daya aka aure ita ce ta 2. Gaskiya ina mutakar farin ciki ne, musu fatan Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya, ubangiji ya fidda yan baya haka.
Duk da cewa akwai dimbin kalubale da ma'aurata ka iya fuskanta a zamantakewar su, Hajiya Rabu Muhammad shugaban kungiyar domin marayu ta ce ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da sabbin amaran.
Na gaya musu cewar su tana cewar su marayu ne, so su tabbatar da cewa ibada suka je yi, sa'annan su rike auren su tsakani da Allah. In Allah ya azurta su da yara, su yi kokari gurin tarbiyyar.
Tabarbarewar tsaro dai na ɗaya daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da shi, lamarin da ke tilastawa mata da yara rayuwa akan tituna kara zube, duk da kasancewar su masu rauni. Dalilin da yasa ake ci gaba da jan hankula ga masu hannu da shuni da gwamnati da su shigo wajen rage wahalhalu da marayu marasa galihu ke fuskanta. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.